Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni Nasara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniya ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makiri. Shugabannin kasashen G7 masu karfin masana'antu sun shirya tsafdar rattaba hannu akan yarjejeniyar manyan kudurori da suka cimma a taronsu a Cabiz Bay, yarjejeniyar da aka bayyana a matsayin abin tarihi wacce za ta sa kasashe su dage wajen daukar matakan kare sake faruwar mummunan ta'ajin da aka samu sakamakon annobar coronavirus. Sanarwar da aka cimma a Cornwall na kasar Ingila ta tabbatar da bukatar magance annobar coronavirus tun daga tushe a matsayi na duniya. Manufa ita ce takaita adadin lokacin da ake bukata wurin yaki da annoba, ciki har da batun samar da rigakafi da aka rage zuwa kasa da kwanaki 100. Shugabannin Burtaniya da Amurka da Canada da Faransa da Jamus da Italy da kuma Japan na kungiyar kasashe masu karfin masana'antu da aka fi sani da G7 tare da shugabannin kasashen Koriya ta Kudu da Afirka ta Kudu da Australia suna cikin tattaunawar akan kiwon lafiyar duniya, sai kuma Prime Minister India Narendra Modi wanda ya halarci taron ta yanar gizo. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres shi ma yana tare da shugabannin na duniya. Masu tattaunawa na kungiyar tarayyar Turai sun ce tattaunawar da aka fara a ranar Asabar akan shirin nukuliyar Iran komai na tafiya yadda ya kamata. Tattaunawar da ta rushe a shekarar 2018 yayin da Amurka ta janye kanta a ciki. Manyan 'yan diplomasiya daga China da Jamus da Faransa da Rasha da kuma Burtaniya sun kammala wata zamar sa'a guda da rabi tare da wakilan Iran a wani otel a babban birnin kasar Austria. Ana samun nasara, amma tattaunawar na ƙara ƙaimi kana wasu batutuwa na nan yadda suke, ciki har da batun yadda za a aiwatar da yarjejeniyar da za a cimma, in ji Alan Martin, wakilin kungiyar tarayyar Turai, yana faɗa wa manema labarai a birnin Vienna. Amurka ba ta shiga taron a hukumanci ba, wanda aka ƙaddamar a Vienna a farkon wannan shekara, amma dai gwamnatin Joe Biden ta bayyana sha'awarta na sake komawa cikin yarjejeniyar bisa sharaɗi cewa Amurka za ta takaita takunkumai akan Tehran, kana ita ma Iran ɗin za ta koma ta yi biyayya ga abubuwa da ke kunshe a cikin yarjejeniyar shekarar 2015. Hukumomin Majalisar Dinkin Duniya sun yi kashedi cewa dubun-dubatar yara a yankin lardin Tigiri a arewacin Habasha suna cikin haɗarin rasa rayukansu daga cururuta masu alaƙa da yunwa da kuma tamowa, saboda ƙungiyoyin ayyukan jin ƙai ba su samun damar isa da kayayyakin jin ƙai a yankin. Hukumomin Majalisar Dinkin Duniyar da ƙungiyoyin jin ƙai masu zaman kansu ba su iya isa yankin Tigiri da ya sha fama da yaƙi, duk da alƙawarin da gwamnatin Habasha ta yi cewa za su iya shiga yankin ba tare da samun matsala ba. Mai magana da yawun hukumar kula da yara ta Majalisar Dinkin Duniya ta UNICEF, James Elder, ya faɗa wa manema labarai a Geneva cewa yankin na gab da faɗawa cikin yunwa. Ya ƙara da cewa Tigiri zai huskanci matsalar da ba taɓa gani ba a cikin shekaru 10. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce rukunin ma'aikatanta da asibitocin tafi da gidanka sun shirya tsaf su shiga Tigiri su ba da kulawa, amma ɓangarori masu yaƙi da juna sun hana musu shiga yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ƙarshe, a jiya Asabar kungiyar Taliban ta yi kashedi cewa ba za ta lamunta ba, haka zalika zai zama babban kuskure ga kowace ƙasa da ta yi tunanin barin sojojinta a cikin Afghanistan domin tsarin filayen saukan jiragen sama da wasu gine-ginen gwamnati bayan sojojin NATO a jagorancin Amurka sun bar ƙasar. Kashedin na kungiyar 'yan ta'addan ya tada ayar tambaya akan Washington da wasu ƙasashen duniya da kuma hukumomin ayyukan jin ƙai da ke aiki a Kabul game da yadda za su kwashe mutanensu ba tare da wata matsala ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. A yau ma muna ci gaba ne da tattauna matsalolin man fetur tare da babban darekta na ma'aikatar man fetur ta ƙasa, Mele Kono Kyari, da wasu manyan baki namu. Za mu tashi ne a ci gaba da bayanin da mataimakin sakataren kungiyar kwadago ta ƙasa, Comrade Nasiru Kabir, yake yi akan irin rawar da suke takawa a matsayin su na kungiyar kwadago. Ku biyo mu.
Tunda ake janye tallafi, ƙarin wahalhalu muke gani, kuma alƙawarin da ake ɗauka ba a cikawa. To duk irin waɗannan abubuwan su ne ƙungiyar kwadago muke ƙoƙarin kawarwa, kuma muke gaya wa gwamnati da ta sani cewa shi talakan Najeriya abin da ya tashi ya je gani ko a gidan mai ko ya gani a kasuwa da shi yake amfani. Kuma wannan abin da ake yi da janye tallafin nan da ƙarin da shauransu, mu a namu tunanin akwai abubuwan da ya kamata a kafa su a ƙasa na kawo sauƙin rayuwa. Kamar yadda muke magana palliative ɗin nan da shauransu, kin ga kamar ba zan manta ba lokacin gwamnatin da ta shuɗi, akwai abin da ake cewa shwapi, wanda ta shigo da shi kusan duk yawancin 'yan Najeriya an ga wayannan ayyukan shwapi. Maganar 'yan power ba maganar da ya shafi me yake da suna ƙarin nan da aka yi bane yanzu. Abu ne wanda gwamnati ta tsara shi tun kafin, yana daga cikin alƙawarikan da gwamnati ta ɗauka kafin ai maganar ƙarin man nan. So maganar ƙarin mai ko in ce maganar janye tallafin nan, don ba ƙarin mai bane, magana ne na janye tallafin. Duk shi ya haifar da duk tsadan abincin nan da shauransu da kike gani. Wani yanzu kina jin bai tafi ma gurin da ake sai da abun ya ƙara saya ba, buɗan bakin sai ce miki ai da na koma saboda ƙarin nan mai abu kaza ya karu. To babu price control. Duk waɗannan abubuwa mun tambaye waɗannan hukuma ko kuma mun ce mun ba da waɗannan shawarwari. Mun tafi majalisa mun ba da shawarwari. Muka ce duk abin da ya shafi talakan Najeriya ba abu bane da ya kamata a ɗauka da wasa. Man nan ya shafi duk wani mutumi ko kuma ce duk wani abu da jiga sani na rayuwa ne. To don haka gwamnati muna a kodayaushe muna cewa ta dinga taka tsantsan da irin waɗannan abubuwa. Muna fa duba kuma muna auna da abin da ya faru ne a gwamnatocin da suka wuce. Ita gwamnatin nan sai ta ce ita tana da tsarin ta da ya wuce na wancan. To mu kuma abin da muke nuna mata to tunda kuna da ku tsarin da ya fi na wancan, mu 'yan Najeriya sai su gani a ƙasa. Da 'yan Najeriya sun fara gani ba ma za mu fito mu yi bayani ba. In muka fito muka yi bayani, wasu suna mummunan fahimta. Sai a ga kamar a'a kana kare gwamnati wai saboda gwamnati za su yi ka kota. Ni yanzu magana da nake da ke, gashi na zaune kusa da ke, ban taba taka kafa ma ni ofisin sa ba. Wallahi tallahi Allah shine shaida na. Ba ma san ni tunda izo in ba aiki ya hada mu na kungiyar kwadago ko na kuma na yi rantsuwa har a BBC, a VOA da Deutsche Welle suwa duk na fada. Duk wanda ya ce a jami'in gwamnati ko babba a gwamnati ya taba ban cin hanci na naira daya, in ya rufa mun asiri Allah ya sa tsakani na shi ban yafi ba. Ban taba ba. Amma duk abin da ya shafi talaka a kodayaushe abin da muke nunawa a dinga kokari ana wayar da kan al'umma a mutane adalci su same shi a ƙasa da adalci.
To mataimakin sakataren kungiyar kwadago Comrade Nasiru Kabir kenan da jawabansa. Babban darekta ka ji bayanin da yayi na cewa kun cire tallafi ba tare da wayar da kan al'umma a daidai lokacin da ya kamata ku yi ba, sannan kuma akwai alƙawarin da kuka yi cewa za ku gyara matatun mai na Najeriya guda hudu da ake da su, amma kuma ba a yi ba. Ko za ka dan bada amsa kafin aji wani da sarkin Hausa su ce wani?
Alhamdulillah, na gode. Gaskiya ne akwai bayanin da shi Comrade yayi. Zahiri ne ba a yi zurfin tattaunawa ba kamar aka dawo maganan fidda tallafin nan. Kuma kada manta ni ma na yi chairman din union. Saboda haka na san tsarin da ake bi, na san matakin da ya kamata a ɗauka kamun a yanka jawani shawaran. Amma kuma a lokacin yadda muka gani a gwamnatance a wannan lokacin da aka fidda tallafin nan, ragin kuɗi aka yi. Saboda haka in zaka mutum sauki sai ga jira kake ga ce baka ya gode. Saboda muka ce tunda ana 145 muka dawo da shi kasa. Saboda haka ba ma bukatar wani tattauna tunda sauki za a kawa. Talaka da ta
zo ai mai tana kasa da 140
abin sun wuce akan na sun wuce akan a lokacin. To cikin COVID-19 nan ne kudin suka zube kasa kuma suka kai har zuwa 125. So a lokacin na mu tunanin muka ce tun da sauki za a talaka kada ai gaggawa kawo talaka talaka. Kada manta cewa wannan gwamnatin gwamnatin talaka ce, saboda haka kuma idan duk inda ka samu hali da za ka wa talaka aiwatar da su, so muka ga jiran a ce za a tattauna kamun aiwa mutanen sauki, sai muka ga kamar rashin adalci ne. Shi yasa muka ce ta mai sauri mu rage wannan kudin. Amma kuma na yadda cewa da ya kamata a zauna tata, ko da saukin za a kawo, yana da kyau a zauna da yan kwadago a musu bayani da sauran wanda abun ya shafa, ba su kadai ba, da mayan majalisa da sauransu. Wannan tattaunawan baya ba, domin a lokacin tunaninmu shi ne sauki ake kawa a jama'a, kuma haka yake a lokacin ya kasance cewa sauki ake kawa talaka. To daga baya da muka gane wannan bukata a tattauna, muka zanna da yan kwadogo, ina cikin duk bitin da aka yi, kuma ina kara ba da tabbata kamar yadda komai ya faɗa, in za ba mutum kobo ɗaya ai wannan abin zan sani, kuma wallahi ba ba kowa kuɗi ba, saboda haka ba wani zancen waya ja ba wani cin hanci domin a yi abin aikin kwarai, saboda haka na tabbata wannan ba haka yake ba. Kuma muna godiya ga yan kwadogo, yanzu halin da muke ciki mun zanna mun yadda da zuciya, mu zauna mu yi dan kwamiti da za mu zauna mu duba ta ya za a yi a tabbatar da wannan tsarin ba cutar da kowa ba, kuma tabbatar cewa wanda ya shigo kayan nan ya shigo da shi kasan nan, bai sai da shi fiye da kima ba, yadda talaka ultimately za ta ga wannan halin da ake soro. Amma kada manta abinda na ci gaba da faɗi cewa idan aka yi samu tsari na kwarai, shi talaka bai kamata wannan kuɗin mai fitar ya shafe shi ba, bikon mafi yawa masu amfana daga duk wani tallafin da za a sa kan mai tabbata masu hali da shi ne, kamar yadda shi can ya tabbatar. Saboda haka insha Allah za mu ci gaba da tattaunawa, mu san cewa tsarin nan a fito da abinda zai wa 'yan Najeriya amfani, musamman talaka da su kusan kulla ake soron, kada fito da wani abin da zai shafe su. Na yadda da abin da cewa ya fada da akwai bukatar tattaunawa.
To bari mu miƙa wa sarkin Hausa yanya, ko yana da wasu bayanai da zai yi kafin jama'a su yi tambayoyi.
To ni bayanan da zan yi shine game da maganan da shi shugaban kamfanin NNPC ya yi bayani akan wannan shimfiɗa layin dogo da ake yi daga Ajakuta zuwa Kano, Abuja. Shine nake so danji, naji an yi maganan samun makamashi na wutar lantarki a ciki, wanda kuma naji kaman bai tabo wannan gefen ba, wanda babban matsalar mu da take kasan nan yanzu, idan aka samu makamashi na lantarki, to ina ganin maganan mai din ma duk za a manta da shi, dan zai samu tattalin arziki zai bunƙasa, wanda ya kamata a ce gwamnati ta riga ta sa ido akan wannan maganan samun wutar lantarki, wanda dukkan mu nan shaida ne an fara samun cigaba a bangaren wuta. Kamar ni dai a area da nake, dindindin mun san muna zaune a Abuja ne, amma ko ina yanzu wuta ta dan fara inganta, to ya kamata a ce a zage dantse wajen maganan wannan aiki. Naji an ce zai generating megawatt na wuta kamar 10,000, to amma na ga ban ji shi GMD ya danyi bayani akan wannan ba. Sannan maganar da kwamari da yi kuma na magana, ya kamata a ce gwamnati in tayi karin kudin mai, ta fito da wani tsari wanda zai zama wannan tsarin talaka zai gani a ƙasa, saboda yawancin talakawa da suke ƙasa a zahiri idan ba abu ne zo a bayyane ba, in aka ce za a dinga duba tattalin arziki a takarda, to kullun talaka zai dinga shan wahala ne. Shi talaka yana so ya gani a ƙasa ne, an ce kare ana biki a gidan ku, yace in gani a ƙasa, saboda idan bai ci ba shi bai san ana bikin nan ba. To yanzu kamar yanda ya kama maganar shofi din nan, dukkan mu shaida ne wannan gwamnati talakawa ne suka zo suka yi tsayin daka suka zabe ta, masu hannu da shuni ba su wannan gwamnati ba. To amma gaskiya yanzu akwai wasu matakai da ake dauka, wanda shi kuma talaka yana da shiga wani hali a game da wannan gwamnati, wanda abubuwa ne na ci gaba sosai, wanda kamar cire tallafin mai yanzu kowa ya riga ya sani cewar ba za mu tsaya kullun bayanai an riga an yi, kowa ya gamsu. Amma abin da mutane suke so, idan an cire tallafin mai, to mu ga wani abin da za a yi wanda za a maida madadi mutane su gani. Misali kamar lokacin da shi shugaban kasa ne yanzu yake PTM, kaga karin kudin mai ne janar sana'a ba ce, sai ce to a dinga cire naira 2 ana saka a wannan wurin. Yanzu dan Najeriya ba wanda sai ce bai ga PTM ya ga aikin ta ba, kuma ba wanda ya zargi gwamnati akan karin kudin wannan. To irin wannan abu da ake magana, kamar da yanda kuma ya kawo misali da shofi, idan da yau shugaban kasa zai ce to abin da na yi aiki har ya bani farin jini ma aka zabe na shugaban kasa, nan ina ga PTM tana daga cikin record din shi, to bari mu kirkiro wani abu, tunda mun yi karin kudin mai yanzu har ya wuce kusan naira 10 ma, to bari mu ware ko da naira 5 ne, mu kirkiro wani wuri wanda zai zauna a samu mutane masu gaskiya a Najeriya nan, akwai su wanda za su bada gudunmuwa, sai to shikenan wannan karin kudin mai da aka yi, mun ji akwai kudade da za mu saka a gyara matatan man fetur, akwai kudaden da za mu saka wajen tafiyar da harkokin gwamnati, to amma wannan kudi mun ware ne musamman saboda talaka, a ringa yi wa talakawa hidindimu kamar yadda shofi din take. Ni kaina a lokacin da ake shofi din na a community din mu, haka aka zo ba wanda muka kira, ba wanda ya sani, ba ruwan jam'iyya, haka aka zo aka dauki sunayen mutane, ina ga sun kai kusan wajen mutum 100,000 duk wata za su ga wannan alar, kaga talakan ya samu 10,000, in dai mai iyali ne ma zai je ya cefa ne, zai biya yaran su kudin makaranta, zai wasu abubuwa da yawa, kuma haka aka yi duk kasan nan kowa ya ga wannan abun a zahiri. To muna ba da shawara, tunda lokaci bai kure ba, gwamnati tana da kusan shekara 2, ya kamata gaskiya wannan karan kudin mai da aka ci da tallafi, kuma mutane suna wa shugaban kasa zaton alheri, shi yasa kaga su kansu yan kwadago suna samun matsala wajen talaka, saboda me duk abin da aka ce daga wannan gwamnati ne sai talaka yana ganin kamar wani abu ne mai kyau, ba fiye yin bori ba. Amma gwamnatin baya ai bayan da ba ta tace da tallafin mai fiye abin ya gagara. To gaskiya har yanzu mutane talakawa suna tare da shugaban kasa har yanzu, don abin da ake nufi tare da mutum shine majority zaka duba. Har yanzu mutane suna tare kuma suna zaton alheri. To gaskiya ya kamata alherin nan ya tabbata a kirkiri wani abin da mutane za su dinga gani a ƙasa a zahiri. To wannan zai taimaka kuma mutane za su dawo za a dinga yin addu'an fatan alheri. Ina ga dan tsokacin da zan yi kenan.
Mun godewa sarkin Hausawan Yanya Alhaji Musa Dala. Comrade IG Wala, lokaci yayi da zaka dan tofa albarkacin bakinka.
To alhamdulillahi, godiya ta musamman ga muryar Amerika da ba mu ikon shigowa wannan zauri. Sannan ga shi babban bako muna maka barka da zuwa. To masha Allah, wannan dama ce sosai na wato al'umma, musamman tunda har aka ce wannan zauri yanzu haka kai tsaye ana kallon mu daga shafin yanar gizo. To abin alfahari ne saboda talakawa suna nan da kuma wakilansu duk suna nan suna kallon me yake gudana a wannan zauri a yanzu haka. Don haka za a yi hakuri, za mu tabo bangare da watakila ba zai yi dadi ba, amma dai dama a nemi sani shine saboda a sani ai aiki da sanin. Wato mai girma babban bako, akwai bayanai da kai na masu wanda suka kama hankali, sai dai duk bayanan da kai ba sabon abu bane a wurin dan jarida ko a wurin ƴan gwagwarmaya ko ƴan kwadago. Abinda muke tunanin za mu ji shine me yasa wannan amana da aka bada, menene amana da aka bada? Shine kyautata zato da aka yi dan gwagwarmayar da muka yi na cewa an hana wancan gwamnati a baya na cire tallafi, an yi ne ba wai dan ko ba su lissafi kamar yadda kai bayani na cewa in aka cire a'a mai hali shi dama shike cin moriyar abun, a'a yanzu talaka zai fi mai hali cin moriyar. Duk wa'annan lissafi da bayanai duk an yi su kuma mun fahimce su a lokacin a baya. Amma abin da yasa ɗan ƙasa wanda mu ina ɗaya daga cikin wanda suka jagoranci wannan tafiya ta Occupy Nigeria da cewa ba a amince a cire din ba, saboda rashin yadda. Menene rashin yadda? Cin amana ta shugabanci, a baka ajiyan kuɗi kai alƙawari za ka yi kaza ba kai ba, an baka ajiyan kuɗi ka zaga ta bangarorin kwangila ka mika wa kamfanoninka ko ka mika wa 'yan uwanka. Abin mamaki shine lokacin da za ku hau kujeran nan, ga mu nan kusan za mu ce riga ɗaya muke sanyawa da ku, takalmi ɗaya, mota ɗaya, amma da kun fita sai a ga akwai maka makan gidaje, rayuwar ku da 'ya'yanku sai ya sauya, 'ya'yanku da matanku su shiga. Wannan yana daidai da cin amana wadda muke ganin shugabanni ke yi, wadda kuma ka sani na sani. Shin me ya bambanta wancan rashin aminta da wannan aminta? Tunda har yanzu maganar da muke, akwai sahihan bayanai wadda suka nuna gazawa ta bangaren ku. Idan nace ku ba ina nufin kai as a person ba, ina nufin gwamnati nake magana. Ministan da ya fita ya sauka na mai wannan Ibeka Chukwu yayi alƙawura wadda ya sanya ranaku wadda cewa matatun mai za su fara aiki, har ya kai ga yadda kikirji ya ce idan zuwa irana kaza idan matatun nan gaba ɗaya ba su fara aiki ba shi zai aje aiki. Haka lokutan nan suka zo suka wuce. Abin da yasa kaga shi sakataren ƴan kwadago yake kokarin ya wanke kansa a nan, ina bibiyan abin da mutane ke rubuta, ko da rubuta ce kai shiru mu ba mu yadda da ko ba. Abin da yasa shine maganar da shi sarkin Hausawa yi na irin aminta da aka yi da wannan gwamnati. Sannan su kuma kungiyar kwadago inda suka gaza, wadda mun amince cewa gwamnati bata neme su an zauna an fahimtar da al'umma ba a wani bangare, amma kuma in ka koma baya misali irin alƙawura da wani minista zai yi yace zuwa rana kaza zai sauka, kaga tabbaci cewa lallai za a kai ga gaci, ba a kai ba ba kuma wanda ya tuhume shi. So anan wannan me zaka ce abu ɗaya kenan akan irin wannan rashin rike amana na aiwatar da abu tsakani da Allah har ya kai ga an zo kun sako mun rabu lahiya da ku. Na biyu, zan so ne in kawo hujja kai tsaye bisa abinda na faɗi akan na farko na maganan tabbacin cin hanci da rashawa. Za a yi hakuri kamar yadda na faɗi cewa za mu taɓo su bangarori wadda watakila ba daɗi za su yi ba. Akwai kamfanoni, zan taɓo DPR. Wannan wuri maganar badakala da suke tafiya a DPR, muna da bayanai da suka nuna na tabbas akwai badakala da suke tafiya a wannan wuri. Bayan rasuwan marigayi Chief of Staff Abubakari, kafin rasuwarsa ya yi yunkurin dakatar da wasu kamfanoni akan wasu abu da suka nema, amma a cikin satin da ya rasu sai ga takaddu yanzu haka zan iya mika masu, wadda kamfanoni wadda ba zan amshi sunansu ba tunda ba zama ne na musamman akan wannan ba, suka ɗauki takarda aka shigarwa wadda ke shi nan DPR yanzu. Sannan shi kuma ya shigar da takarda officially yadda ya kamata bisa tsari na aiki, ya tura minista. Minista shi kuma cikin kankanin lokaci wadda gazawan 48 hours ya rantaba hannu ya kai ga wannan takarda
an kai ga an biya bukatarsa. Wannan bayanai sun zo min a matsayina na mai kwarmata bayanai wadda a kusan watan da na fito da gidan yari akan irin kokarin da muka yi na mu mara wannan gwamnati baya na cewa lallai shi shugaba Muhammadu Buhari har ga Allah zan rantse dattijo ne har ga Allah yana son ayi gaskiya yana so ya cimma nasarar amma sai gashi abin na neman kaman ya fi karfin shi so sai wanda muka yi shine mu taimaka duk inda muka hango a kawo bayani shi yasa ma gwamnati ta fito da tsarin cewa akwai baganan whistleblowing in ka kwarmata bayanai kai tsaye ga tsare-tsare ba dan kudin muke ba dan albashi da akai ba saboda kishin kasa
da waɗannan bayanai na Ibrahim Garba Wala zamu dasa aya a yau idan Allah ya kai mu makon gobe zamu ci gaba da muƙabalar da muke yi akan harkokin man fetur tare da babban daraktan ma'aikatar man fetur ta ƙasa Meleku Nokari da manyan baki da suka halarci zaman zauren a madadin kowa da kowa da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu kasance lafiya
to a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nigeria kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binne.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
To yau shirin namu yana tare da wani malami ne. Ko menene sunanka?
Sunana Abdulhamid Ibrahim Yusuf.
To kai mutumin wani gari ne?
Mutumin Niger ne ni na.
Kun garin me nake da zama koko a wata karamar hukuma?
A cikin garin ne, a cikin garin nake.
To ganin naga cewa kana aiki ne na sana'ar security haka. Wannan sana'a ka fara ta ne daga can gida mina koko yaya aka yi? Zaka dan bani tarihi kadan?
Gaskiya sana'ar security ba shi bane sana'a da nake so ba gaskiya. To amma yanayin yanda rayuwa ya kasance kuma at least kana babba family haka kuma family ya zo irin family ne wanda sai a hankali tunda yanzu na abinda nike nufi da sai a hankali shine komai da ana expecting daga wajen ka matsayin ka na babba sana'ar ma security da ko na abokina ne da ya fara aikin ma da yazo yana min magana cewa in zo in jona shi na ganin kai gaskiya ba zan yi ba saboda ko da na fara sayin wannan ma gaskiya ina jin kunya wani lokaci saboda ban tabbata na zan yi wannan aikin ba gaskiya to na hannu zo na saba hankali hankali ja ni a jiki
Da Amina wace sana'a kake
gaskiya da Amina nikan sana'a kiwon kaji haka gaskiya ina kiwon kaji gaskiya akwai lokacin da Allah ya jarabce ni da kajin sun zo gaskiya suna ta mutuwa daga nan kuma gaskiya na zama ba kudi a jikina kuma ka zo na aka gaskiya akwai hatsari shi ne to bari zo in sana'a security na yi sana'a sai da abinci food store ba kan je kawai zuwa abincin sai da shago
to amma takamammetin da ka taso daga Mina ka zo nan garin Abuja kawo wannan sana'a ta security ita ka fara
eh ita na fara Abuja gaskiya sana'a security
shin kai karatun boko
na'am nayi karatun boko har na kai mataki na diploma accounting na karanta federal polytechnic bidda
to ganin cewa gashi har kai accounting kuma yanzu ka zo kana wannan aiki na gadi baka nemi aiki bane na gwamnati
na nemi aikin gwamnati ina retin daga 2011 dan ba abin da nake sha'awa kamar aikin soja to gaskiya na nima na nima ban samu ban zo na giba daga baya sannan duk abubuwan da ake applying haka wasu ayyuka kamar na state haka shi ma na applying har da yan fama ma wannan ma na applying ma
duk baka samu ba
samu ba
kana tunanin idan wata rana wani aiki ya zo duk da ka ce kana nema zaka wannan ko kuma kana so ka ƙara karatunka ka ci gaba da har ka kai matakin degree ko makila gaba da haka
gaskiya a yanayin condition dina kullum nakan ce wa mutane haka wani lokaci na fi so na samu aikin sponsoring kaina saboda akwai abubuwan da nake tunani da yawa na fi so na samu aikin da nake sai in sponsoring kaina in je su a yanayin tunanina
malamin kana da iyali akwai iyali
eh gaskiya ba iyali amma insha Allah kamar DC in Allah ya yarda za mu shiga daga ciki insha Allah
kamar cewa ga Abuja nan ba shi da nisa da jihar Niger kaman wani lokaci kake dauka saboda ka je gida ka duba yan uwa da iyaye
Okay, gaskiya yana aikin mu nan muna yin one week on one week off dice daga Monday zuwa Monday. Abin da ya shafi yanzu ranar Monday zamu bana. Mun zo na ranar Sunday sai mu koma Monday dice one week.
Yanzu kowane sati in ka samu hutu kana tafiya can Minane ko ko anan Abuja kake zama kake?
Ah, Minane ke tafiya.
Kowane sati in ka samu baka aiki sai ka tafi Minane?
Eh, kowane sati Minane ke tafiya, ban taba yin off Abuja ba.
Ana biyan ka kaman nawa a wata? Albashinka?
Gaskiya albashina 22,000 ne ke an sa, 22,000 naira.
Kuma wannan 22,000 din yana iya kana iya yin bukatunka har ma ka taimaka ma 'yan uwa?
Alhamdulillah, duk yanda mutane wani lokaci suka bamu, alhamdulillah gaskiya ina taimaka ma at least za ka dan iya saving wani abu a wuta. Amma gaskiya albashina 22,000 ne, amma mun gode ma Allah.
To, na godiya kwarai da gaske mala.
Tuba da ma.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu ne lafiya.
To, a gaida Malam Sale. da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.